ƙarshe. Gwamnati ta ce za a kai ma'aikatan bada agaji lokacin bala'i ta jirgin sama zuwa wurin. Shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya faɗa a yau Lahadi cewa Amurka ta ɗage duk wasu takunkumai inda har Washington tana so Tehran ta ruguza shirinta na makaman nukiliya. Iran ta cikin sharuɗanta ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015, amma Amurka da ƙawayenta ba su cika nasu ba. Da haka idan suna son Iran ta sake biye wa yarjejeniyar, Amurka ta fara ɗage takunkuman, a cewar wani sako da Khamenei ya kafe a shafinsa na Twitter. Ya rubuta cewa idan muka tabbatar da an ɗage dukkan takunkuman, to mu kuma za mu sake yin biyayya ga yarjejeniyar. Shugaban Amurka Joe Biden da ya karɓi ragamar shugabanci a watan da ya gabata ya ce idan Iran ta koma ga biyayya da yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015, ita ma Amurka za ta biyo sahu, kana ta dogara akan wannan mataki wurin faɗaɗa yarjejeniyar da ka iya takaitawa Iran shirin ƙera makamai da kuma ayyukanta a yankin. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar nukiliyar tsakanin Iran da manyan kasashen duniya guda shida a shekarar 2018, kana ya kakaba takunkumai a kan Tehran.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A ci gaba da yunkurin tada magoya bayansu daga barci game da muhimmancin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a yi a jamhuriyar Nijar ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Jami'in kawancen hamayya sun gudanar da taron gangami jiya a birnin Yamai, inda suka yi kira ga daukacin 'yan kasa su kada wa ɗan takarar canji, wato tsohon shugaban kasa Muhammad Usman wanda zai fafata da Bazoum Muhammad na jam'iyya mai mulki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Muhammad Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Harabar ofishin jam'iyyar MPN kishin ƙasa kenan lokacin da shugabannin jam'iyyun kawancin Kafin Ventan suka jagoranci wani babban gangamin tallata ɗan takarar RDR canji ta 'yan hamayya, wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. Tare da shi a wannan taro da ya haɗa ɗimbin magoya baya tsohon Firaminista Ahmad Amadu da takwaransa Ahmadu Bubakar Sise, sai tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo da wasu fitattun 'yan siyasa irin su Ahmadu Jibo Max da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin jawaban da aka yi a yayin wannan gangami daga bakin kaka Amadu na From Patriotic.
Ga ɗan takara namu ya hito Alhaji Muhammad Usman, wato gungun ƙawaice na 2021. Ya ce to tunda wannan ɗan takara namu Alhaji Muhammad Usman ya zo a zagaye na biyu, jama'an Nijar, mazanmu da matanmu da ƙwanmu da kwarkwatanmu, gaba ɗayanmu mu hito gaba ba da goyon ba 21 ga wata na biyu wannan da muke ciki na Turawa, mu ga cewa mun nasa ƙuri'a kamar ruwan Allah. Ka goyon bayan ɗan takararmu Alhaji Muhammad Usman, gaba ɗayan Nijar, mazanmu da matanmu da yaranmu, mu zuba ƙuri'anmu mu sa mu ido mu hoye.
Shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa, wato tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba mai masaukin baki, a nasa jawabin ya buƙaci waɗanda suka halarci wannan gangami su isar da saƙo ta yadda za a sami fitowar ɗimbin jama'a a runhunan zaɓe a ranar 21 ga watan da muke ciki. Domin a cewarsa,
kan wanda ya yi tsammani an ƙare kokowa ba, amma fara kokowa ba, kowa ya tashi ya je ya gayyi birni da ƙauye, kowa ya gaya ma ɗan uwan shi, kowa ya gaya ma aminin shi, kowa ya gaya ma makwabcin shi, can za su zami insha Allah. Ranar zaɓe le 21 février zaɓi guda gare mu shi ne Alhaji Muhammad Usman. Ko muna son gaskiya, ko muna son ƙasarmu, ko muna so mu makanmu adalci.
Wannan shi ne karan farko da jagororin 'yan adawa ke irin wannan fitowa ta kaseta tun bayan da aka kaddamar da yakin zaɓe a hukunce a farkon mako. Kuma a cewarsu daga yanzu ayarin jam'iyyun kawancin Kafin Ventan zai shiga zagayen tayar da magoya baya daga bacci, a yayin da ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad da muƙarrabansa suka fara tattaunawa da shugabannin jam'iyyun da suka yi na'am da shi don duba ta inda za su bullo wa fafatawar da ke shirin haɗa shi da Muhammad Usman na RDR canji. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Juma'a, Amurka
Amurka ta ce tana niyyar janye batun ayyana kungiyar Houthi ta kasar Yamal a matsayin yar ta'adda a wani martani ga matsalolin kayayyakin taimako da kasar take bukata. Lamarin da ke rusar da shawarar da gwamnatin Trump ta dauka a ƙarshen mulkinta da ta sha sukan labili. Rusarwar da wani jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya tabbatar da ita na zuwa ne wuni guda bayan da shugaba Joe Biden ya dakatar da taimakon Amurka ga rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia a yakin Yamal. Lamarin da ake yi wa kallo tamkar yaki ne tsakanin Saudi Arabia da Iran a kaikaice. Mun dauki matakan namu ne saboda matsalolin kayayyakin taimako akan ayyanawa da tsohuwar gwamnati ta yi, wanda tuni Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin jin kai suka ce za su gaggauta magance matsalar taimakon jin kai mafi muni a duniya a cewar jami'in. Majalisar Dinkin Duniya ta kwatanta Yamal da matsalolin bukatar kayan taimakon jin kai mafi muni a duniya, inda kashi 80 cikin 100 na mutanen kasar ke fama da bukata. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo shine ya saka Houthi a cikin jerin kungiyoyin ta'adda a ranar 19 ga watan Janairu, wuni guda kafin barin office. A ƙarshe, bayan sama da shekara, jami'an siyasar ƙasar Libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gaba gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan. Yayin wani taro manema labarai da aka yi a birnin New York a ranar Juma'a, shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar Libya. Ya kuma nuna bukatar a tunkari hanyar samar da zaman lafiya, inda ya ce gudanar da zaben na daga cikin waɗannan hanyoyi. A dai ƙarshe, wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a Geneva wanda ya shafi batun tattaunawar siyasa a ƙasar Libya, an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu. Mukaddashiyar wakilin Majalisar Dinkin Duniya akan Libya Stephanie Williams ta yi fatan gajin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushe ne daga 'yan ƙasar ta Libya. Libya ta fada cikin rikicin siyasa ne tun bayan da aka kawar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi a shekarar 2011.
Da Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. Kungiyar Fulani makiyaya ta Meta Allah ta ce kimanin kashi 15 zuwa 20 cikin 100 na Fulani makiyaya a Najeriya na ficewa daga kasar zuwa tudun mun tsira. Makiyayan na daukar matakin ne don samun inda za su zauna da dabbobinsu kana su tsira da rayukansu. Ga rahoton da wakilin mu Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
Sakataren kungiyar Baban Engel Zarma ya ce kimanin makiyaya 10,000 ne suka rasa ransu a fitintinu a Najeriya, hakanan fiye da shanu miliyan 3 aka sace musu. Kungiyar ta buƙaci gwamnati ta kawo Fulani makiyaya ɗauki wajen samar musu kuɗin tallafi wajen kiwo, makaranta don 'ya'yansu su samu ilimin addini da na zamani, da kuma kare su daga barayin shanu da mutane.
Me yasa aka fi yawan samun 'ya'yansu aika-aika da suke faruwa a ƙasa? Mutum ne ya tafi bacci attajiri da safe ya waye gari matalauci, an kore shanunsa, yana ganin bayan wanda suka kore shanunsa babu wanda zai kawo ɗoki, yana ji yana gani ƙarfi da ya ji an karɓi dukiyarsa, ita kaɗai rayuwarsa take kai. Yanayin rayuwarsa bai bashi ya zauna guri ɗaya ba, balle ya samu ilimi na zamani ko ilimi na addini. Saniyan nan kuma ita kaɗai sani bai san wani sana'a ba, kamar yadda matashinsa ya zama tukun ba shi da ilimi na addini, ba shi da ilimi na boko, ga kuma kasancewan ƙwaya a ƙasa da makamai da suka yaɗu. Ɗan ƙaramin dama da ya samu kaga sai runguma don ya rayu. Kuma yawanci idan aka kama su, idan kana jin bayanansu nawa aka karɓa a gurin mutumin da aka ɗauke su, za su ce maka miliyan 5 ko miliyan 10, amma kuma aka ce nawa aka baka sai ka ji suna maganar 10,000 ko 20,000 ko 50,000. To wannan ya nuna cewa kenan akwai wanda suke amfani da rashin wayewarsu suke zurma su cikin wannan al'amari.
Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya ce san ba daidai bane yanda ake Fulani ko makiyayansu kuɗin goro da nuna dun miyagu ne da za a iya cafke kowannensu a aika lahira.
Yanzu Fulanin da babu safa ba sun zauta ba da an gansu a cikin motoci sai tsaida su kai ba Fulani ne fito sai aka shiga. Baka da bindiga, baka da wani makami, ba komai, don dai kana Fulani. Me yasa ai yan wanku da za a kashe mutane a gari kaza? To baka ɗaukar laifin wani ka samu wani, ko Allah subhanahu wa ta'ala ce haka nan? To ba a gane irin wani abu, domin ba mu zama muna tattauna da juna, ba mu magana da juna, mu ɗin shugabannin wannan kungiya. Don yin fena in yanzu da ku a nan, ai mun tattauna ba san shekaru na ba, kuma duk aiki bai tafiya a samu nasara sai da shugabanci na kware. Mu dukkan mu ne shugabanni muke, dole sai fa mun zauna mun sadakar da kanmu da rayuwarmu da komai akan mu taimaka ma al'umma. Domin ran da fuskar duniya suka juye muku ko suka juye mana,
Sultan ya ce lamarin ya kai matsayin sai kowa ya shigo don a gyara yadda aka bata sunan Fulanin da akan kaye shafar mutuncin kakanni ta fuskar tarbiyya da addini. Sultan ya buƙaci Fulani su kawar da miyagun iri a tsakaninsu da samun dabarun zamani na yin kiwo. Nasura da Malika ya madara Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Malika kaya, to har yanzu dai muna Najeriya a yayin da ake ci gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin Fulani 'yan arewacin ƙasar da Yarabawa na yammacin ƙasar. Shugabanni da masu fafutuka na cewa dole ne gwamnatocin jihohi da tarayya ta ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan rikici kafin ya gagari kundila. Wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu dai a yanda ake ci gaba da takaddama game da makoman Fulani, musamman ma dai a yankin kudu maso yammacin Najeriya da kudu maso gabashin Najeriya, shugabannin Fulani da sauran al'umma na ci gaba da ba da shawarwari akan matakan da ya kamata a ɗauka na kawo ƙarshen rikici tsakanin Fulani da manoma da kuma mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya, wanda ke ci gaba da nuna adawarsu tare ma da yin kiraye-kiraye ga Fulani da su fice daga yankin nasu. Alhaji Salisu Garba Ba Shankai shine shugaban al'ummar Fulani na garin Shagamu, kuma mataimakin shugaban kungiyar Fulani na yammacin Najeriya.
Saboda Yarba da su kamar kai ma Fulani hari, suna kai ma Fulani hari, suna tabbata maka. To daga nan abin kowa zai kama kankanwa da wabi kan kowa ma, don har yau kawai ba za a ce kowa ba Fulani ne, kawai za su yi kashe-kashe ne. Ka kuma yin zahwara haka nan, ka ga kuma har yau wasu ma za su ɗauka. Don haka ne kawai Allah kama da wasu mutane suna so su haddasa wani rikici tsakanin Hausawa da Fulani, wanda suna so su kawo haɗa wata gaba, ko kuma ana so a ba da yarewa ne ma kawai nan a takaice. Dai saboda me yarewa ba gina za ka je gina ɗaya biyu ba ka samu gina ba filata ne, kafin an zama daya an zama uwa sau ba daya. Shi daga lokacin da abun ya tashi a kudu nan maza maza aka yi kokari a kashe wuta, saboda in ba kashe wutan ba za ta sami kowa ne.
Game da kiraye-kirayen da al'ummar yankin yammacin Najeriya ke yi kuwa na cewa Fulani su fita daga yankin nasu su koma arewacin Najeriya, na tambayi Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group ko wannan kiraye-kiraye na bisa ka'ida kuwa.
To idan har wani mutum zai bushi iska ko kuma matsayin shi na gabna wanda yake constitution nan, shi ne dai madogaran duk wani mutumin da yake zaune a Najeriya. So babu inda aka ce wani mutum ba zai yi walwala a wata jiha ko a wani yanki. Ita su Fulanin suke yawan tafiya kudancin ƙasar nan, saboda rashin adawa da gwamnatocinmu na arewa suka yi dangane da abin da ya kamata su yi ba su Fulanin. Mun ne saboda su makiyaya ne. Fulani suna da wuya su zauna a wuri ɗaya, amma idan suka samu abubuwan da suke so wanda ya shafi inda za su ciyar da dabbobinsu, inda za su shayar da su, inda za su samu ilimin ƴaƴansu, duk dai wani abu wanda ka sani na jin daɗin rayuwa wanda mutanen birni ke samu, idan su ma za su samu, to ina tabbatar maka wannan yawace-yawacen zai ragu a gurinsu.
Shi ma dai a bangarensa mataimakin shugaban kungiyar Majalisar Musulmai ta ƙasa, Sheikh Abdulrashid Hadiyatullahi, a hira dai da manema labarai a garin Oshogbo da jihar Oshun, ya ba da shawara ga gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya cewa su yunkura wajen kafa sansanoni na rugage da za su taimaka wajen rage yawace-yawacen da Fulani ke yi, maimakon ɗaukan mataki na koran Fulanin daga yankunansu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani, cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya, tana yaduwa kamar wutar daji. Kama